daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 60 41 da 31 da kuma 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar View Africa dake birnin Yamai akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci da fatan auna lafiya. Muhammad Lalo ne tare da Hafsa dan mai soro muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato 8:30 kenan agogon Ghana, karfe 3:30 a nan Washington DC. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji halin da ake ciki dangane da batun yiwa kundin tsarin mulkin Najeriya garan Bawul.
Su majalisar ta dokoki ta dattijai ta tarayya wato Senate da su majalisar dokoki ta tarayya wato House of Representatives sun gama nasu muhawarar.
Za ku ji mataki na gaba da ake ciki dangane da wannan batu. To kamar kowace ranar Juma'a yau fili abu da yake ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya. Amma za mu ba ku dama ne ku yi tsokaci kan batutuwan da suka dace waɗanda kuma za a yi su cikin lafazi mara tunzurarwa. Lambar da za a kira ita ce 2022055655. Kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar. Sannan muna ɗauke da labarin wasanni amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Jamhuriyar Kamar ta musanta zargin cewar sojojinta sun kutsa cikin Najeriya ba tare da izini ba, suka kai hari a kan ƙauyukan da ake zargin suna bayar da mafakar horaswa ta musamman ga 'yan aware na ɓangaren Ingilishi da ke Kamaru. An samu rahoton cewa gwamnatin Najeriya da ma sojojinta sun tabbatar da akalla hari ɗaya, amma jamhuriyar ta Kamaru ta ce sojojinta sun kai farmaki ne akan wasu ƙauyukan ƙasarta da ke bakin iyaka da Najeriya, inda 'yan awaren da ke ɗauke da makamai suke ɓuya suna kuma aikata munanan abubuwa. Ministan harkokin sadarwa na Kamaru mai kuma magana da yawun gwamnatin ƙasar Isa Chiroma ya ce tunda shugaban ƙasar Paul Biya ya kaddamar da shirin yaƙi da 'yan aware, rundunar sojojin ƙasar ta kaddamar da kai hare-hare da dama akan iyakar Najeriya da Kamaru a inda sansanonin su suke, amma ba su taba tsallakawa suka shiga cikin makwabciyar ƙasar ba.
Daya daga cikin turawan manoman da gwamnatin shugaban Robert Mugabe mai murabus ta kora daga gonakinsu ya zama bature manomi na farko da ya samu sukunin komawa gonarsa. Sojoji sun raka Robert Smart zuwa gonarsa da ke Lesbury mai tazar kilomita 200 gabas da Harare babban birnin kasar a jiya Alhamis. An aje wani soja cikin motarsa a kofar gonar koda Smart zai buƙace shi, amma Smart ɗin bai buƙaci taimakonsa ba. Ma'aikatan gonar baƙaƙen fata sun yi ta guda, wasu na zub da hawaye a lokacin da suka yi tarɓar Smart da iyalansa. Ma'aikatan sun yi shekaru aru-aru suna aiki a wannan gona kafin su ma a kore su a lokacin da aka kori Smart. Lokacin mulkin turawan ƙasar, turawa sun kamfaci gonakin da suka fi kowanne albarka a ƙasar, inda suka bar baƙaƙe inda ƙasar ba ta da rai.
A zaman tattaunawar da masu shawarwari suka yi a Addis Ababa, an samu saka hannu a yarjejeniyar tsagaita wuta da kare fararen hula da kuma buɗe hanyoyin kai agajin jin kai ga 'yan Sudan ta kudu a yunkurin kawo ƙarshen yakin da ya yi sanadiyar kashe dubban mutane wanda kuma aka shekara huɗu ana yi. Wannan taron farfado da yankin ya samu jagorantar ƙungiyar ƙasashen yankin gabashin Afirka wato IGAD. Jakadan kungiyar wadda ake kira IGAD a takaice a Sudan ta kudu, Ismail Wais, ya ce yarjejeniyar za ta fara aiki a ranar 24 ga watan Disamba da karfe 12:01 a agogon Sudan ta kudu. Wannan matakin da aka kai cikin satin nan ba zai yiwu ba tare da saka hannu da taimakon wakilan kudancin Sudan ba, a cewar Wais. Masu ruwa da tsaki a Sudan ta kudu, masu wakiltar gwamnatin da 'yan adawa da kuma ƙungiyoyin masu ƙarfi da marasa ƙarfi, sanannun mutane, mata da yara suna ta haɗuwa domin tattaunawa a babban ofishin ƙungiyar tarayyar Afirka da ke Addis Ababa tun 18 ga watan Disamba domin farfado da ƙasar.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'u masu goyon bayan yancin kai a yankin Catalonia na kasar Spain sun lashe zaben yankin da aka gudanar daga gagarumin rinjaye, abin da ya kawo cikas ga gwamnatin tarayya ta Prime Minister Mariano Rajoy. An shirye wannan zaben ne bayan da hukumomi a birnin Madrid suka rushe gwamnatin yankin, suka kama mafi yawan shugabannin yan awaran da suka yi kokarin ayyana yancin kai bayan kuri'ar raba gardama da aka gudanar a watan Oktoba, wadda aka yi tacar baki kan gudanar da ita. Masu goyon bayan yancin kan yankin Catalonia sun taru suna murnar sakamakon zaben cikin daren jiya a Alamis, a lokacin da ya bayyana cewa jam'iyyu uku masu goyon bayan ballewar yankin daga Spain za su samu rinjaye da kujeru biyu a majalisar. Prime Minister Rajoy ya yi kira ga masu jefa kuri'a na Catalonia da su maido da kwanciyar hankali a wato wannan yanki, maimakon haka sai suka bar jam'iyyarsa ta Popular Party suka bata kashi a wannan zabe, inda ta yi hasarar kujeru guda 8 daga cikin 11 da take da su a baya a majalisar yankin. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a Najeriya batun yi wa kundin tsarin mulkin kasar kuskurima, lamari ne da aka jima ana muhawara a kai saboda korafe-korafe da ke fitowa daga sassan kasar mai al'ummomi da dama. Yayin wata ziyara aiki da ta kawo shi nan Amurka, dan majalisar jiha mai wakiltar mazabar Dugurigwana daga karamar hukumar alkaleri da ke jihar Bauchi, wato Ibrahim Bala Hassan, wanda kuma shine shugaban kwamitin yada labaran majalisar dokokin jihar ta Bauchi, yayi wa Usman Ahmad Kabara karin haske kan halin da ake ciki dangane da shirin yiwa kundin tsarin mulki na Najeriya garin Bawul.
Kwarai da gaske, yanzu haka ana shirye-shiryen yin garin Bawul ma kundin tsarin mulki na Najeriya. Kuma tuni su majalisar ta dokoki ta dattijai ta tarayya, wato Senate, da su majalisar dokoki ta tarayya, wato House of Representatives, sun gama nasu muhawarar, sun fitar da abubuwan da ya kamata a yi wa garin Bawul. Yanzu abin da ya rage shine sun aiko ma majalisar jihohi domin su duba su ga me ya kamata su yi akai, amma mu ba za doka ba ta bamu dama mu yi muhawara akan kowane abin da aka kai kayyade ba, mu da jihohi ne. Abin da kawai za mu yi shine mu yi mu zabi eh ko a'a akan mun yadda ayi kaza ko ba mu yadda ba. To, amma kafin nan sai muka fito da dabarunmu cewa abin da ya kamata mu yi shine duk wakili musamman kamar yanzu mu a jihar Bauchi mai majalisu 31 ne, kowane dan majalisa ya koma karamar hukumarsa ko mazabarsa ya zauna da masu ruwa da tsaki, su ne stakeholders, malamai, yan kasuwa, ƙungiyoyi masu zaman kansu, ƙungiyoyin mata, ƙungiyoyin addinai da sauransu, da yan siyasa da matasa, a ji ra'ayoyinsu akan waɗannan abubuwan da za a yi ma garin Bawul. Mu mai musu bayani akan ɗaya bayan ɗaya abubuwan da ake bukata, mu ji me ra'ayinsu, kuma me amfana da me za su amfana da shi. To, ka san wannan shi ake kira kamar inclusive government, kamar
gwamnatin za ta kawo kowa.
Kowa a cikinta, zai zamana mutane su za su ownin responsibility na abin da za su yi, so su za su mallaki wannan
gwamnatin
da kuma duk wani decision da aka dauka. So yanzu ana nan ana tattara bayanai a ko su ina maganar jihar Bauchi, sauran jihohi ma ina tabbata suna yin haka, kafin kuma a dawo cikin ƙwaryen majalisa a zauna a duba to ga abin da al'umma suka ce, kuma mu ma a matsayinmu na wakilai mu ma ga ra'ayinmu akan waɗannan garin Bawul din da ake so a yi. Sannan sai mu zauna sai mu zabe akan ɗaya bayan ɗaya. Ina son ƙara kira ga musamman shugabanni wanda suke Najeriya cewa ya zamana an sa kishin ƙasa a gaba fiye da komai. Duk wannan abubuwa da ake gani na kundin tsarin mulki da ake so a yi masa garin Bawul domin a samu ci gaba, ba zai ɗoru ba sai an samu shugabanni masu kishin ƙasa. Wato patriotism. Duk kasashen da sun ci gaba kishin ƙasa ne ya jawo, kuma kishin ƙasan nan ya hada abubuwa da yawa. Mutum zai kawar da cin hanci da rashawa da sarrai da sauransu. Abin da kawai za mu sa a gaba shine da gwamnatocinmu da suke mulki da 'yan adawa da ƴan kasuwa da masu hannu da shuni da masu ruwa da tsaki a Najeriya mu hada kanmu tun daga level na kananan hukumomi zuwa jiha zuwa tarayya mu zama tsintsiya madaurin kida ne wa Najeriya aiki Najeriya kabilanci fada da juna wana huwa zazubiya da kan kabilan Najeriya kishin kasa ka yan kasa
dan majalisar jiha mai wakiltar mazabar Dugurugwa na majalisar dokokin jiha Bauchi kenan honorable Ibrahim Bala Hassan Ahira su da Usman Kabara Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogo anan na cewa karfe 4 na yamma ne saura minti kusan 19 wato karfe 10 dare saura minti kusan 19 a jihar Bauchi da Yamai da Yaounde da kuma Njamena dake Chadi kafin mu bude layukan mu a ci gaba da shakatawa da wannan waka
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
To madalla kiran mu na farko ya fito ne daga jihar Niger wane ne akan layi
Assalamu alaikum sunana Muhammad Ahmad Usman Tangan Makeri karamar hukumar Rafika Gara a cikin jihar Niger
Wa alaikum salam malam Muhammad menene ra'ayinka
Na'am to ina so in kira ga ainihin kabila da muke kamuka anan cikin jihar Niger da cewar da Allah su yi hakuri kuma ayi zaman lafiya da sauran kabilu biyo bayan da wasu kalamai a bafadin sarkin Kagara yayi ya nuna cewa kamuku ba komai bane ba ta da wani matsayi a jihar Niger wanda haka babban kuskure ne alhali ana zaman lafiya a tsakanin dukkan sauran kabilu ana auratayya da sauransu amma ya kawo kalaman da ya daga musu hankali muna fata wannan basarake da yake a fadin sarkin Kagara zai tafi gidan radio FM duk inda yayi magana ya danye wannan magana nashi domin a samu zaman lafiya amma mutukar ana yin haka to a ya samu matsala Muna fata Allah ya sauke kuma tare da fatan zai kiyaye bakinsa mai magana Muhammad Ahmed Usman Tungan Makeri karamar hukumar Rafika Gara jihar Niger a tashi lafiya.
To madalla mun gode Malam Muhammad daga jihar Niger bari mu je Port Harcourt jihar Yobe wane ne akan layi? Na Port Harcourt kana tare da mu? To watakila layin nashi ya katse. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655 kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar ana tare ne da sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC to ga kira mun samu daga jihar Ondo wane ne akan layi na Ondo kana ta yau fili na Ondo yau fili a buɗe yake ka faɗi abin da ke zuciyarka dangane da yanayin abin da shafi rayuwa ko zamantakewa ko kuma wani abu da ya jibinci haka
to mu dai akan shugabanci na Buhari ubangiji Allah ya gara masa dafiya ko bai yi kan sauke alƙawarin da aka dauka na wannan alamar
to mun gode na onda bar mu je jihar Katsina wani ne kallai na Katsina kana tare da mu to ina ga kaman yau muna samun dan tangarda da layukan namu amma dai lambar da za ka kira ita ce 2022205655 ga kira daga Kaduna wani ne kan lai
amma na barka da maki
yawa barka da wannan lokaci
ta sunana Mursala ina kiran ku daga garin Gasa Kaduna tarayyar Najeriya
yawa to mutala muna jinka
to gaskiya Mamun Lalo fa muna kira ga masu kasa har yanzu ko wahalar man nan fa gaskiya ya dagula mana lissafi gaskiya ya kamata shi mai shugaba kuma shi mai kasa gaba daya gaskiya ya kira karamin minista na alƙawarin da yayi yace kwana uku mai zai wadata gashi mai kullun yanzu nan bai yanzu ban dade dawo gidan mai bane je neman mai ban samu ba ga layi kaman ba kasam kaman ba mai a kasam gaskiya shi ya biya ka cikin ba zai iya ba gare so ka kawai a samu wanda zai wadatar mana da mai a kasar mu kaga ga ƴan uwanmu za su yi biki ba mu ji so kuma su yi biki cin wahalhalu da sauransu da fatan dai za su yi biki gyara da fatan kuma za ku tashi lafiya
to mun gode mutala daga Kaduna bar mu je Yobe wane ne akan layi
Mati Gidan ne daga local government Yobe state
yawa to muna jinka
wato abubuwan da yake damu mu a nan Gidan local government tsakaninmu da kamar mutanen Niger da muke tare da su wato mu muna mutanen Niger kaman uwa ɗaya uba ɗaya muka dauke su muna auren taya suna auren muna aurarwa amma yau in zamu shiga garin su sai mun dauki 2500 mun ba su ko zamu je mu dubo makotan mu ko mako abokan mu mun ba da 2500 shine abin da yake damu
na menene kudin
wallahi haka kawai sai mun ba da 2500 zamu shiga
aina kuke barwa akan iyaka koko aina
akan iyaka in zamu shiga gaidan zamu shiga mai ne
eh
wallahi shine kawai yanzu yake damu muna so mu yi ziyara ma ga yana mun kasa yi ora ka duba mu muna adalci
da fatan wannan koki na ka ya fada kunnuwan wadanda ya kamata su yi wani bakan wannan lamari bari mu je jihar Zamfara mu ji wane ne akan layi
Bilyamin Halilu ne daga Garbadi
to muna jin ka malam Bilyamin
na wuni
lafiya ina gajiya
ya aiki
alhamdulillah
ina ta kira ban samu ba amma yau Allah ya ban sa'a na samu
Allah sarki malam Bilamine to kamar menene ra'ayinka a yau tunda ka same mu
ra'ayi ai na shine ina kira ga shugabanni da su ji tsoro Allah dan gaskiya abinda suka yi wallahi wani lokaci ba sai abinda ya kamata a yi
kamar wani abu kenan
to abinda gwamnatin tarayya ta ce a banki to sai kaga yanzu gwamnatocin jihohin sai suna kwana wurin abubuwa
malam Bilamin baka faɗi ta kamar man menene korafin ka ba saboda ina so waɗanda suke da alhakin ɗaukan mataki kan korafin naka su ji su san yadda za su yi
to ka gane kamar nan gwamnatin mu yanzu ta nan ne ga ta Zamfara an ba da kuɗi don saboda a biya haƙoƙin ma'aikata amma sai ga ya kawai sai wata haya an ka saki da kuɗi.
To madalla mun gode malam Bilaminu daga Zamfara bari mu sake komawa jihar Katsina wane ne kan layi
Suleimanu
daga yawo muna jin ka Suleimanu daga Katsina
kan batun kuɗi da aka ba da Zamfara
da aka ba wane
ya Zamfara kowa shi bane yake magana
a'a yau filiyabu da yake ku faɗi abin da ke wato zukatanku da suka shafi yanayin rayuwarku ta zamantakewa ko abin da ya shafi siyasa ko dai wani abu da yake da alaka da wannan kana ji na malam Suleiman to ina ga kaman malam Suleiman din waya shi ta katse ko kuma malayin sa ne ba shi da kyawu bari mu je jihar Borno wane ne akan layi yawa na Borno yawa to muna jin ka malam Bukar
ni ra'ayina akan akan gwadan malamin da kora guda 2020 din.
Ja Kaduna kenan kake magana?
Eh na jihar Kaduna.
Na wa menene ra'ayinka?
Ni din gaskiya mazaunin Martini amma yanzu ni ina noma nan Haul. A gaskiya koran da yayi din kamar ni kawai yayi min dare. Saboda ko wata zuma da ke wallahi tallahi da an ce maka right to a new capital letter ba zai rubuta ba.
A cikin malaman kake nufi kenan?
Eh a cikin malamin. Kuma yawanci wanda suke opposing waɗannan abubuwa din yawancin su yaran su ba sa cikin irin wannan makarantar.
Eh kamar ka taba gwada wani malami ne ko ku dai kawai dai ka faɗa ne hakan cewa akwai wanda ba zai iya rubuta babban harafi ko karamin harafi ba.
A cikin workshop wani da ake rati wannan capital letter ba zai iya
rubuta. To madalla mun gode malam Bukar daga jihar Borno, bari mu je Edo. Wane ne akan layi?
Hello, assalamu
alaikum. Salam.
Ni ne Haruna Isa na gana daga karamar gwarzon ruwan gaman Kano jihar Najeriya.
Yawo to malam Haruna, muna tare da kai, menene ra'ayinka?
Eh ni dai ra'ayina ina so da Allah mun yi wa gabaninmu ɗan siyasar Najeriya su rika sa mana adalci abinda muke tunda yanzu haka din nan ni kaina ina son in samu zaman dan zauna a Kano ƙasa ta amma haka ina Edo ina neman kiran nake.
To a malam Haruna na so mu dan tattauna kan wannan korafi naka to amma kuma an daga mana hannu lokaci yayi muna godiya kwarai da gaske sai idan Allah ya kai mu na mako za mu sake buɗe muku layukan nan. Yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Kulab din kwallon kafa na matan kasar Jamhuriyar Kamaru na 'yan kasa da shekaru 17 suna ci gaba da fafatawa domin neman tikitin zuwa gasar cin kofin kwallon kafa da za a yi a shekarar 2018 a kasar Uruguay da ke nahiyar Latin America, wanda farko kenan da kasar ta Uruguay take karban bakuncin irin wannan gasar. Kasar Kamaru ta samu nasara akan kasar Algeria da ci 7-0. Bayan nan ƙasar Algeria ta sake sauka a birnin Yaounde, anda matan suka lakaɗa musu kashi da ci 4-0. Alhaji Marko mai bibiyan sha'anin ƙwallon kafa ne na ƙasar ta Kamaru, ga hirar da muka yi da shi akan nasarar da ƙasar Kamaru take samu a kowane lokaci.
To eh za mu gani dai, amma ka san yanzu da Najeriya za buga. Najeriya kuma Afrika abin da ya fuskanci shi ƙwallon kafa na mata da na yara, maza da ko mata, Najeriya da Ghana su suke domini a Afrika. To amma dai za mu gani, tun da ke Kamaru sun da ke Algeria a Ale hudu da banza, a Retour 7 da banza, to za mu gani dai. Sierra Leone ta da ka naga a Ale ta da ke sun naga 7 da banza, a Retour suka ce ba za su zo ba. Yanzu kenan ta hadu da Algeria, ta da ke Algeria a ƙasansu hudu da banza, a Kamaru kuma 7 da banza. Eh za su iya, domin tun da suka soma ba wanda ya dake su, amma official da match amical ba wanda ya dake su. To tun da yake dai Najeriya tana damun Kamaru abinda ya fuskanci football mata da na yara matasa, Najeriya na dominin Kamaru.
Ko dai maza da ku kasar Najeriya ce?
Kasar Najeriya, don yanzu ma Ghana ma muna dukan su.
To me fatan ka ga yan wasan?
Fatan Kamaru ta daki Najeriya ta yi qualify.
Yanzu dai kasar Najeriya da kasar Kamaru ne za su fafata. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Lokacin da shugaba Donald Trump ya gabatar da cikakken shiri kan yadda gwamnatinsa za ta tunkari Iran, ya buƙaci abokan Amurka da su haɗa hannu da Amurka wajen ɗaukan ƙwaƙƙwaran matakin maida martani kan goyon bayan da gwamnatin Iran ke ba 'yan kanzaginsu, 'yan ta'adda da kuma ayyukan da ke kawo husuma a yankin. An nuna shaidar irin waɗannan ayyuka na Iran kwanakin baya a Washington, yayin da jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta tsaya a wani ɗakin tara kayayyaki a gaban ragowar kayan yaƙin da aka samu. Jakadiya Haley ta ce waɗannan kayayyaki cikakkiyar shaidar ƙaruwar hada-hadar makaman Iran ne ta haramtacciyar hanya, waɗanda aka tattara kai tsaye daga hare-haren soji akan abokananmu da ke gabas ta tsakiya.
Behind me is an example of one of these attacks. These are the recovered pieces of a missile fired.
Kayan da ake gani a bayana misali ne na ire-iren har-haran. Waɗannan wasu baraguzai ne da aka ɗebo na makami mai linzami da ƴan tsagiyarin Houthi suka harba. An kera shi ne a Iran sannan aka aika da shi ga ƴan tsagiyarin Houthi a Yemen. Daga nan aka harba shi akan filin tashin jiragen sama da yunkurin kashe ɗaruruwan fararen hula ƴan baronmu a Saudi Arabia. Gidan aje kayan yana kuma ɗauke da abin da ya rage na wani makami mai linzami na tarwatsa tankokin yaki da wani jirgin drone da ake makala masa bam. Da kuma wasu kayayyakin daga wani jirgin ruwa mai dauke da bama-bamai da ke tashi da zarar jirgin ya kara da abin da aka auna shi akai.
All of these weapons include parts made in Iran, some by Iran's government-run defense industry.
Waɗannan makaman na dauke da bangarorin da aka yi su a Iran. Wasu ma masana'antun makamai na gwamnatin Iran ke kera su. Wannan shaida na nuna irin yanayin ɗabi'ar da Iran ke da ita ta kirkirar haifar da rikici da kuma tsauraran ra'ayi waɗanda suka saba wa ƙudurorin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. Jakadiya Haley ta ce ba za a iya kareta wannan shaida ba. Zai iya yiwuwa waɗannan makamai an kera su ne a Iran domin ga alamun nan a ko'ina a jikin su. Ta ƙara da cewa Iran ta yi aniyar yin naƙasu ga matsayar dokokin ƙasa da ƙasa. Dole ne mu yi magana da murya ɗaya wajen tona asirin wannan gwamnati a yadda take, wato mai yin barazana ga zaman lafiya da tsaro na duniya baki ɗaya. Muna kira ga duk ƙasashe su biyo mu wajen haɗa kai da yaƙi da babbar barazanar da duniya ke fuskanta. Wannan shi ne sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Domin ganin wannan sharhi a rubuce da kuma wasu sharhunan ko kuma samun wannan sharhi ta hanyar email, sai a ziyarci shafinmu na yanar gizo a www.voanews.com/editorials.
Wannan kuma shi ne labaranmu a takaice.
Jamhuriyar Kamaru ta musanta zargin cewar sojojinta sun kusa cikin Najeriya ba tare da izini ba, suka kai hari akan ƙauyukan da ake zargin suna bayar da mafakar horaswa ta musamman ga 'yan awaren ɓangaren Ingilishi na ƙasar Kamaru. An samu rahoton cewa gwamnatin Najeriya da ma sojojinta sun tabbatar da akalla hari ɗaya, amma Jamhuriyar ta Kamaru ta ce sojojinta sun kai farmaki ne akan wasu ƙauyukan ƙasar ta da ke bakin iyaka da Najeriya. Ɗaya daga cikin turawan manoman da gwamnatin shugaba Robert Mugabe mai murabus ta kora daga gonakinsu ya samu damar komawa cikin gonar tashi. Sojoji sun raka Robert Smart zuwa gonarsa da ke Lesbury mai tazarar kilomita 200 a gabas da Harare, babban birnin a ƙasar, a jiya Alhamis. An ajiye wani soja cikin motarsa a ƙofar gonar, ko da Smart zai buƙace shi, amma bai buƙaci taimakon sojan ba. A zaman tattaunawar da masu shawarwari suka yi a Addis Ababa, an samu saka hannu a yarjejeniyar tsagaita wuta da kare fararen hula da kuma buɗe hanyoyin kai agajin jin ƙai ga 'yan Sudan ta Kudu a yunkurin kawo ƙarshen yaƙin da ya yi sanadiyar kashe dubban mutane wanda kuma aka shekara huɗu ana yi. Jam'iyyu masu goyon bayan 'yancin kai a yankin Catalonia na Spain sun lashe zaben yankin da aka gudanar da gagarumin rinjaye.
To a gaida ke Hafsa masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauƙaƙe nan a jerin shirye-shiryenmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo, za a iya garzayawa shafukanmu na intanet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu a madadin ita Hafsa ɗan mai soro da ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗaya, saka mai da kwaji sai injiniyanmu Aidin Mahmud Lalo ke cewa a huta lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka birnin Washington DC.